الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah Ta'ala, makayin halittar mu, mamallakin mu, wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Yau ma Allah Ta'ala ya ba mu iko, za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara shi gurgudun fahimta zuwa harshen Hausa, kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau ne na 26 a cikin watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441, wanda kuma shi ne yake 19 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya. Za mu dan karanta yan kadan daga cikin tambayoyin yan uwa kafin mu je zuwa ga karatu mu, sannan muna ba da hakuri akan wasu da yawa daga cikin tambayoyin yan uwa za su ji ba su samu karantawa ba, saboda tambayoyin sun yi dan yawa, sannan kuma gashi lokaci ya riga ya tafi Ramadanin yayi nisa, kuma muna ta kokari mu samu mu ga cewa mun kare wannan sura, suratul Hud alaihi salam. Dan haka za mu takaita karanta wasu daga cikin tambayoyin saboda yanayin lokaci. A wannan yake cewa shin alqanutu a wutri bayan ruku'u ake yi ko kafin ruku'u? Mas'ala ce da malamai suka yi sabani a kanta, magabata sun yi sabani akan yaushe ake yin alqunutu an awtir. Shin ana yi kafin ayi ruku'u ne bayan an gama karatu kenan sai ayi alqunutu sannan ayi ruku'u, ko kuma in an gama karatu za ayi ruku'u ne bayan an dago daga ruku'u ne sannan kuma sai ayi utir? To aqwal, maganganun malamai akan wannan suna da yawan gaske. Al-Imam Abul Fadl أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني يا كامر بن ديرة أكون وانا مسألة أشكل لتافة صفات فلباري ما قرشي أبن ديتا في كاركاريوها أقن صحيكي الشيوة دقوان لمتن يأي ديدي إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر فيه ساعة إن كايكا فم ركوء كان هذا مغبا تانا سكتف أكن حكا إذن كما كات في باي ركوء نما أقوي مغبا تانيوة da su wannan sabanin tun daga sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne maganganun sahabbai da haka suna shan bamban wacce kafin ruku'u wacce bayan ruku'u, abinda ke nuna cewa kenan al'amru fihi sa'a, wato kowai kowanne kai yayi ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u. Fatan mu Allah madaukake ya samu dace. A tabbaya ta gaba wannan yake cewa zakar fi da kai idan mutum iya abincin da zai ci yake da shi zai cire ne shi hakura. Ita zakar fi da kai ana cire ta ne bayan ka samu ragowar abincin da zaka ci ranar sallah. A shi yasa ba ta wajaba a kanka kafin kwanakin sallah su zo ka ci ka fitar. Idan ranar sallah ta zo kana da ragowar abinci bayan naka da zaka ci da iyalanka, to a lokacin ne ta wajaba a kanka ka cire zakar fi da kai. Amma iya abincin da kake da shi, iya abincin da za ku ci ne a wannan ranar, to bai wajaba a kanka ka dauki zakar fi da kai ka ciyar ba. Domin duk wani kyautatawa da za ka yi addinin musulunci an fi so ka kyautata wa iyalanka da farko kafin ka kyautata kowa, bayan da za ka dauki abinci ka kai daji sannan kuma ga gida ana fama da yunwa. To kasance wanda yake ana yawan maganar cewa in mutum ba shi da abincinsa iya na ranar ne ya ishe shi, to shine sai wani bawan Allah yake cewa to wani kuma za ka samu yana da kuɗi, abincin ne babu bai siya ba sai ya ci ai bai da abinci sai na iya wannan ranar, ko kuma bai da abincin ranar shi ma tukun jira yake a bashi, amma fa yana da kuɗi ko aljihunsa ko account ɗinsa ko a majiyinsa. To kaga wannan wato wani ganganci ne ka iya cewa kai tsaye mutane suke, domin an ce baka da abincin da zaka ci ko kuma iya abincin da zaka ci da gidanka ne, ana nufin da baka da kuɗin da zaka siya. Amma mutukar kana da kuɗin da zaka siya, da wajibi ne akan ka siya, shi ma abincin dama da kudi ake sayan sa, mafi yawan mutane ba siya suke yi ba, kaɗan ne daga cikin mutane suke nomawa, amma galibin mutane siya suke yi. Da haka in an ce baka da abinci sai iya naka, ana nufin cewa baka da kuɗin da zaka saya. Dan haka in dai kana da kuɗin da zaka saya abinci, to kana da halin yin zakar fiddakai. Sannan wani hadisi yana cewa akan zakar fiddakai din, wai yaushe ne ya kamata a ce an cire? Kamar jiya ne yake rubutuwa sai yake cewa ya halatta ya cire jiya. Malamai sun tattauna zakar fiddakai yaushe ne ake iya cire ta. Duk da cewa wato cire ta daban da kuma yaushe ne take wajaba, duka mas'aloli ne guda biyu masu zaman kansu. To amma maganar yaushe ake cirewa, malamai sun yi maganganu da yawa akan lokacin da ya kamata a ce an cire zakar fiddakai yaushe ne ya halatta ka fara cirewa. Wasu suna cewa ma tun daga farkon Ramadana zaka iya cirewa. Abu Hanifa rahimahullah yana daga cikin wanda suka faɗi wannan magana, tun daga farkon Ramadana zaka iya cirewa. To amma mun duba hikimar da ta sa aka shar'anta ita zakar fiddakai din, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana so a wadatar da matalakawa ne marasa shi ranar sallah, kasa je suna nema suna roƙo su rasa abin da za su ci. Agnuhum ani su'ali an zalika al-yawm, ku wadatar da su daga roƙon mutane a wannan wunin, yanzu ma a wunin sallan suna da abincin da za su ci. Saboda ranar sallah rana ce ta musamman da ake so kowa ya walwala ya ji daɗi. To idan ya zama na cewa wani daga cikin al'ummar musulmai ba shi da abincin da bai ci a gidansa, to sai ya zama na cewa shi ba zai samu walwala da jin daɗin ba, za ka aka shar'anta zakar fiddakai. To amma mafi rinjayen magana cikin wannan shi ne maganganun da aka samu daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam Bukhari ya fitar da hadisi cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ganin cewa za a iya cire da ita kafin kwana biyu ko kwana ɗaya. To takaituwa akan wannan abin da ya tabbata magabata suna yafi akan tafiya akan wani lokaci, sai dai kuma wani lokaci yanayi bai iya sa fatawa ta canza saboda yanayin da mutane suke ciki. La'alla in kaga cewa yanzu mutane suna cikin kunci ne yanayi, ganin mutane za su mutu da yunwa, kuma kai akwai zakar fidda kanka ka ajiye, to shari'a ba za ta ce lalle ba za ka fidda wannan zakar fidda kai din ba sai wancan lokacin. A nan sai mu dauko fatuwar Abu Hanifa mai aiki da ita, saboda yunwa da mutane suke ciki sai mu ce ka gaggauta zakar fidda kanka, ba wai dan lokacin ta yayi ba, ka gaggauta yi saboda ka raba mutane da yunwa. Kamar yadda zakka a shari'a ya halatta, baka cika shekarar da zaka bada zakka ba lokacin bai yi ba, amma ya halatta ka gaggauta ta saboda yanayin da ake ciki. Wani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa Abbas ibn Abdul Muttalib yayi zakarsa saboda ganin cewa wasu mutane sun shiga cikin wani mummunan hali. Da haka in an ga yanayin mutane ne an shiga cikin wani mummunan hali aka gaggauta, babu laifi insha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya samu dace. Muna cikin tafsirin aya ta 108 a cikin suratul Hud alaihi salam, fadin Allah madaukaki, wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidin fiha. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amman ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka a'ta'an ghayra majdud. Ya gabata a tafsirin wancan jiya mun fassara kalmomin da suke cikin wannan ayar da lafuzar ta, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a farko cewa amman ladhina su'idu, muka ce makaranta sun kasu kashi biyu wajen karanta wannan harafi, hamza da al-hamza da al-imam al-kisai da hafsu an asim suna karantawa amman ladhina su'idu fa fil jannati kamar yadda azar mai karanta, amma sauran makaranta duka suna karantawa amman ladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha. Idan an ce su'idu bina'un ne bi malam ya sama fa'iluhu wanda aka arzutta su, idan kuma an ce sa'idu wadanda suka arzutta wato bina'un lil ma'lum kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda aka arzuta su, ko wanda suka samu arziki, su ma wanda suka samu arzikin dai ba da kansu suka samu ba, tabbas arzuta su aka yi. Waye zai arzuta su? Allah subhanahu wa ta'ala. Domin as-sa'ada anan ana nufin cewa arzikin lahira, kuma mun fara a bayan cewa babu wani mutum da zai iya samun arzikin lahira in ba ya samu falalar Allah subhanahu wa ta'ala da rahmar Allah madaukaki ba, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, babu wani ɗaya daga cikinku wanda zai shiga aljanna da aikinsa, ma minkum min ahadin yadkhulu aljannata bi'amali, babu wani ɗaya daga cikinku wanda wai saboda aikinsa zai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka, sahabbai suka ce hatta an sai rasulullahi har kai ma, manzo Allah ya ce eh hatta ni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, sai dai Allah madaukaki ya lullube ni da falalarsa da kuma jin kansa sannan in samu in shiga aljanna. Shi yasa malamai suke cewa fadin Allah madaukaki udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna, da za a ce wa yan aljanna ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuke aikatawa, suka ce wannan ba'u din sababiyya ce, ma'ana sababin abin da kuke aikatawa ne Allah ya muku falala ya muku rahama ya baku aljanna, amma ba wai dan aikin naku ne kadai Allah madaukaki baku aljanna ba. Da khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk, ma damat as-samawati wal ardu mun yi magana akan sa a karkashin fadan Allah madaukaki, fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu, malamai sun yi maganganu da yawa har muka ce al-imam al-qurtubi shi kadai ya kawo maganganu da yawa, ballantana idan ka bi sauran maganganun malamai da suke akan ma damat as-samawati wal ardu, shi kansa ya kawo maganganu 11 shi kadai a cikin al-jami' al-ahkam al-quran, sannan in ka duba al-imam al-bakawi zaka samu karin wasu, sannan haka in ka duba su tafsirin ma zaka samu karin wasu, abinda ke nuna maganganun malamai suna da yawa akan ma damat as-samawati wal ardu. Daga ciki muka ce Allah subhanahu wataala da ce ma damat as-samawati wal ardu, al-imam ibn jarir al-tabari ya zabi cewa wannan usulubi ne da larabawa suke amfani da shi idan suna so su nuna cewa abu zai dawwama har abada, sai su ce ma damati samawati wal ardu, suna nufin kenan har abada. To nan kenan Allah subhanahu wataala da yace amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu, ma'ana za su zauna har abada ba za su fita ba. Akwai wadanda suka ce ma damati samawati wal ardu, ana nufin wato matukar saman aljanna da kasan aljanna suna nan, saman aljanna da kasan aljanna kuma suna nan ba za su kare ba, kenan ana nuna cewa har abada suna nan. Wasu suka ce as-sama, ana nufin jinsun dukkan abin da yake saman wani abu, suka ce saboda a lahira ma kamar yadda akwai duniya akwai sama akwai ƙasa, to haka a lahira ma Allah madaukaki ya ce zai canza saman da wata, zai canza kasan da wata, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu wa samawat wa barzu lillahi al-wahid al-qahhar. Akwai waɗanda suka ce ma dinnan mustariya ne, ma damati samawati, suka ce mustariya ce zarfiya, ma'ana wani lokaci ne ake nufi ba wai har abada ba, a'a ma damati samawati tana nufin muddati baqa'i samai wal ardi, ma'ana za su zauna a gidan aljanna muddati baqa'i samai wal ardi, kaman dadewar da sama da ƙasa suka yi, to kaga sama da ƙasa sun dade amma akwai lokacin da za su kare, idza samaa'u shaqqat وأذنت لربها ووقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله مدوكي دي duk yadda akai dai duk dadewan sama da kasa akwai lokacin da Allah madaukaki zai kawar da su. To a wannan ma'ana sai zaman cewa kenan in an shiga aljanna ba dawwama za a yi ba, kenan a dawwama za a yi, ma damati samawati wal ardu tana nufin cewa wato za su dawwama kaman dawwamar da sama da kasa ta yi, sai ya ce amma illa ma sha rabbuka, sai dai abinda ubangijinka ya so na kari da zai musu, ma'ana bayan sun gama zaman da duniya ta yi da sama da kasa gaba daya, to akwai wani kari kuma da Allah madaukaki ya musu wanda ya ga dama, shine za su dawwama a ciki ba za su fita ba, illa ma sha rabbuka kenan. Anan Allah subhanahu wataala ya ce illa ma sha rabbuka, kamar yanzu ya fada a muta, wannan yasa duk da cewa mun yi magana akan illa ma sha rabbuka, ko san dukkan maganganun da aka fada a can an fada a nan ba, sai dai da yake nan ana maganan yan aljanna ne, an ce yan aljanna za su shiga cikin wuta, za su shiga cikin aljanna, sannan kuma suna madawwama a ciki gaba daya, amma sai aka ce illa ma sha rabbuka, idan an ce dawwama ci kuma aka ce illa ma sha rabbuka, kenan akwai lokacin da za su fita daga aljannar, a'a ba haka ake nufi ba. Wasu daga cikin malamai suka ce illa ma sha rabbuka da aka faɗa anan yana komawa zuwa ga zaman da za su yi ba a aljanna ba, wato tana komawa ne zuwa ga usatul mu'minina, wato masu sabo cikin masu imani, wanda da farko Allah madaukaki zai sanya su a wuta, bayan Allah madaukake musu azaba daga nan kuma ya fitar da su ya bi da su aljanna saka ce to illa ma sha rabbukan nan tana koma zuwa gare su ne wato kenan amun ne yurudu bihil khas an fadi wa amal ladina suidu fa fil jannati an fadi dukkan yan aljanna baki da anan khalidina fi jama'a damat samatul ardu to amma illa ma sha rabbuka da aka ce ana cire wasu ne daga ciki wadanda su a farko ba za su shiga aljanna ba za su shiga wuta saboda laifi da suka yi Allah madaukaki kuma bai ga dama ya yafe musu ba yayi musu azaba sannan ya mai da su aljanna kamar yanda ya gabata aya da ta wuce akwai cikin malamai wadanda suka ce illa ma sha rabbukan nan istithna'i ne litahqiqi wato akwai istithna'i togo da ake yi ba da nufi ba da nufin togon ba ubangiji ta'ala ya faɗa ne litahqiqi dan tabbatarwa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce latadkhulunna almasjid alharama insha Allah aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafu bayan fa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su shiga garin makka amma sai ya ce la tadkhulunna almasjid alharama lalle za ku shiga masallaci mai alfarma sai ya ce insha Allah in Allah ya so kaga wannan abun ba wai ana tsammani bane a'a tahqiqi ne amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fada to suka ce akan fada tahqiqan da tabbatarwa illa masha Allah wannan irin maganar ne yake jinginawa a Sheikh Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani ibn Taymiyyah wanda wasu zaka ji suna batanci gare shi da wannan abu wanda asali man kaba shi da daraja gare shi wanda ya bibi kissar yaga abin da ya faru lokacin da aka ce tatar sun zo za su za a yaki tsakanin al'ummar musulmai da kuma jama'ar tatar wadanda suka kangare suke kashe mutane a lokacin da Ibn Taymiyyah yace wa jagororin wannan lokacin yace ku shirya mu yake su Allah zai taimake mu akan su zamu yi nasara akan su sai wani yace kace insha Allah sai Ibn Taymiyyah ya shiru bai ce komai ba sai ya sake cewa fa na ce muku zamu yi nasara akan su sai wani yace kace insha Allah sai ya shiru bai ce komai nace muku za a yi nasara akan su zamu yi nasara akan su sai kace kace insha Allah sai ya ce insha Allah tahqiqan la ta'liqan da aka matsa masa a karo na uku ne yace to insha Allah amma fa tabbatarwa nake ba wai tsammani nake ba Allah zai taimake mu wannan abun Ibn Taymiyyah yana fadan sa ne saboda tabbatarwa da yadda da cewa duk wanda ya riki Allah to Allah zai taimake shi saboda Allah madaukaki yace inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya yawmakum al-ashar ba wai yaki fadan insha Allah bane dan yana dubin dan sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ce wai da aka ce masa kace insha Allah sai ya ce ku Allah bai ga dama ba saboda kaji da yarfe da batanci amma shi abin da yake so mutanen da suke tare da shi su gamsu da cewa fa wai insha Allah nan ba wai yana fada ne dan tsammani bane a'a tabbas ne Allah ya alƙawari zai taimake su dan haka da suka ce kace insha Allah da farko sai shi ya ce Allah zai taimake mu nace muku ya sake mai mai ta Allah zai taimake mu nace muku a karshe sai ya ce insha Allah amma ku sani insha Allah nan ba wai tsammani nake ba tahqiqan tabbatarwa ne da nasarar Allah zai mana ita kuma Allah ya musu nasara ya ba su ita kaga wannan ba wai jinginawa Allah subhanahu wataala na kasu bane ko kuma ya ce ko Allah bai yadda ba kamar yanda su suka fassara sai wani yake cewa wai Ibn Taymiyyah ya ce me yace muku ko Allah bai yadda ba za mu yi nasara Allah ya sauka ita dai gaskiya guda ɗaya ce ya kamata ya zama ne cewa ko da kana kin mutum abin da ya faɗa na gaskiya ka goyi bayan sa bai kamata a ce ka canza wa maganar mutum wai dan kai mata batunci ba akwai ranar kin dillanci yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna harshen ka zai bada shaida abin da ka faɗa na ƙarya akan mutum hannunka zai bada shaida akan abin da ka rubuta akan wani na ƙarya da haka duk abin da zaka faɗa ka sani duk lafazin da zaka yi akwai masu rubutawa ma yarfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ta'ala ya ce illa ma sha rabbuka inna rabbaka ata'an ghayra majrudin Allah ta'ala sai ya ce wato wata kyauta ce da ya musu ghayra majrudin ay ghayra maqdu'in wadda ba za ta yanke ba wannan dan a nuna maka cewa lalle yan aljanna nan in sun shiga da huma za su yi a ciki shi yasa kaga yan wuta aka ce inna rabbaka fa'alun lima yuridu ubangijinka mai abin da ya ga dama ne ba a ce maka wata kyauta Allah madaukake ya musu ba babu ne saboda me saboda su ba su samu wato falalar Allah subhanahu wataala ta shiga aljanna ba amma waɗannan sun samu falalar Allah madaukake ta shiga aljanna kuma da wamammiya sai Allah ya ce ata'an kyauta ce gairu majzubin wanda ba za ta yanke ba samsam za su tabbata a cikin ta haka Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Abu Aliya da wasu daga cikin malamai duka suka fada aili Allah ya tawahhamu mutamahimu ba'da zikrihi al-mashi'ata anna thumma qita'a kada wani ya tsammanin baya an ce illa ma sha Allah illa ma sha rabbuka cewa akwai lokacin da aljannar za ta wato yan aljannar ni'imar su za ta kare a idan yan aljanna sun shiga aljanna to za su dawoma a ciki ne babu mutuwa sannan kuma suna cikin jin dadi haka nan yan wuta idan sun shiga kashi biyu ne su akwai waɗanda za a cire su daga wutar saboda suna da imani a mai da su aljanna amma duk wanda suke kan kafirci to za su dawoma ne a cikin gidan wuta kwata-kwata ba za su fita ba a hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yu'ta bil maut fi surati kafshin amlah fa yudbahu bain al jannati wan nar za a zo da mutuwa fi surati kafshin a surar wani rago za a zo da ita amlah fa yudbahu bain al jannati wan nar idan aka zo da wannan rago surar ragon mai kala-kala sai a zo da shi fa yudbahu a yanka shi bain al jannati wan nar tsakanin wuta da aljanna thumma yuqalu sannan sai a ce ya ahli al jannati ya ku yan aljanna quludun ku dawwama fala mauta babu mutuwa Allah ka sa muna ci wa ya ahlan nari a ce ya ku dan wuta khuludun za ku dawwama a ciki fala mauta babu mutuwa a ciki kaga wannan yana nuna cewa in dai an cire masu imani a cikin wuta aka mai da su aljanna to yan wuta za su dawwama cikin azabar Allah subhanahu wataala ne wannan karkashin ayar zaka ga wasu malamai suna kawo wata mas'ala wadda ake ruwaito ta daga wasu daga cikin magabata cewa wai shin akwai lokacin da wuta za ta kare gaba daya sai ya zama na cewa yan wuta su ma ba sa cikin azaba sun zama babu ba komai wasu bada rahmar Allah subhanahu wataala ta yalwace azabar sa sai ya zama na cewa duka gaba daya wutar gaba daya babu ita babu mutanen cikin ta babu wata azaba kuma wannan galibin abin da ake ruwaitowa dukan abubuwa guda biyu ne ko dai abin da kwata-kwata zai inganta ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a jingina musu ko kuma na biyu abinda an ruwaito daga wajen su amma abin da suke nufi daban sai kuma wasu su fassara shi da wani abu daban amma a ce hakika ingantacciyar riwaya kuma tana nufin cewa wuta za ta kare wannan ba samu daga cikin magabata ba galibi malamai in sun kawo wannan suna kawo babun tunda dai an riga an fada a baya to a fada shi amma ba dan yana da hakika ba daga ko dai riwaya ce mai rauni ko kuma ma'anarta ne ba a fahimta ba kaman abu abin nan al-Imam al-Bukhari cikin ma'alimul tanzil ya kawo wata riwaya daga Abu Huraira daga Abdullah dan Mas'udin afwan yake cewa wannan bata tabbata ba yace in kuma ta tabbata ma yace abinda ake nufi da cewa ya zama wuta babu kowa a cikin ta ma'ana babu kowa mai imani amma marasa imani kafirai suna nan a ciki Allah madaukaki zai ta azabtar da su la yamutu fiha wala yahya wa ma hum minha bimukhrijina su zauna a ciki ba za su fita ba ana ta musu azaba Allah ka tsare mu da azabarka na'am
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
الله تعالى فلا تك في مرية kada ka kasance cikin kokonto mimma ya'budu ha'ula'i daga abinda waɗannan suke bautawa tar kai wani kokonto lalle abinda suke kai barna ne ma ya'buduna ba komai suke bautawa ba illa kama ya'budu aba'uhum min qablu sai face kamar yadda iyayensu da suka gabace su suke bautawa wa inna lamuwaffuhum nasibahum Allah ta'ala ya ce lalle za mu cika musu sakamakon aikinsu ghayra manqusin ba tare da tauye musu komai ba anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa kada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wani kokonto cewa abinda kafirai suke kafa barna ne yasa malamai suke cewa ana kaddara wata jumla فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء إنهم على ضلالة كذا كذا مو مكنتو cikin abin da wadannan suke bauta a'a ka zamo mai yaqini annahum ala dalalatin cewa akan bata suke abinda suke yi na bautar wani Allah subhanahu wataala bata ne karka tsammanin cewa wani abu ne mai zai a nan da Allah madaukake ce fala taku malamai suka ce wato malaman al-irabi asalin sa fala takun takunu ne sai lamun nahi ya shiga ciki kuma lamun nahi yana yin jazma idan an yi jazma kuma ya kamata a ce fala takun asali kenan kamar yadda Allah ce fala yakun fi sadrika harajun minhu da nunu faman nan sai aka shafe nunun din suka ce wannan kuma saboda sabuni da larabawa sun sabai haka larabawa suke yin sun shafe harafin illar daga baya kuma sai su zo su shafe ita ma nunu din sai ya zama falataku falataku fi miryatin mimma abudu haulai ba ya abuduna illa kama ya abudu abakum min qablu abinda waɗannan suke bautawa Allah madaukaki karka dauka cewa wani abu ne daidai a'a su kawai abin da suka samu iyayensu suna yi ne suka hausu nayi abinda suka samu iyayensu suna yi na bautar gumaka shine karka dadda karka raba shine abin da suka samu suna yi sai Allah madaukaki ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus kuma lalle za mu cika musu sakamakon su an-nasib yawanci ana fadan sa ana nufin wani kaso amma wanda yake mai dadi to amma wani lokaci ana fada ana nufin duka guda biyu shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wa inna lam wafuhum nasibahum ana nufin za mu cika musu sakamakon su na sharri tunda bautar wani Allah suka yi a wasu suka ce wa inna lam wafuhum nasibahum za mu cika musu dukkan sakamako guda biyu wanda ya alheri za a bashi alheri wanda ya sharri kuma za a bashi sharri in kuwa waɗanda suka bauta wani Allah ne to koda za a musu wani alheri to alherin sai dai ya zama a duniya ba wato a lahira ba domin kafirin da ya mutu akan kafirci baya samun wani alheri a wajen Allah subhanahu wataala matukar ya mutu akan kafirci Allah ka tsare mu na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب haqiqa mun ba wa annabi Musa littafin nan fakhtulifa fihi amma sai suka yi sabani a cikin sa wato mabiyansa walaula kalimatun ba dan kalman nan ba sabaqat min rabbika wanda ta gabata daga ubangijinka laqudiya bainahum da an riga an yi hukunci akan su baki daya wa innahum lallesu lafi shakkin minhu sun kasance a cikin kokonto cikin abin da annabi Musa ya zo musu da shi da littafi muribin kuma suka kasance masu tsananin kokonto anan Allah subhanahu wataala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne dangane da abin da yake fuskanta daga kafiran da suka ke yin imani da shi yana rarrashin shi da cewa ba shine farau ba a'a kafin ya zo ma Allah madaukaki ya aika wasu annabawa kuma abin da suka yi a cikin al'ummarsa suma waɗancan al'ummar mu haka suka yi da haka Allah ta'ala ce wa laqad atina Musa al-kitaba haqiqa mun ba annabi Musa littafi kamar yadda muka baka littafi mun ba annabi Musa littafi fakhtulifa fi amma zai aka yi sabani wasu suka yi imani da shi wasu suka ƙi yin imani da shi to ka zabu kai haƙuri ka jure ba kai ne farau ba kai ma kamar yadda mutane suka rabu suka yi imani da kai wasu suka ƙi to haka shi ma annabi Musa alayhisalam ya faru masa wannan irin uslubi Allah madaukaki ya saba yana rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin ya samu kwanciyar hankali domin ya samu nutsuwa akan abin da yake kai da jarrabawa da yake fuskanta daga ubangijinsa akan abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wata kalma da ta riga ta gabata min rabbika daga ubangijinka laqudiya bainhum da an riga an yi hukunci akan su a wannan hukuncin da Allah ta'ala ya ce da an yi akan su ba dan wata kalma da ta gabata ba wasu malamai suka ce wato kalmar shine Allah subhanahu wataala ya riga yayi hukunci tuntuni cewa zai jinkirta azabar waɗannan al'umma wato wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki ya riga ya alƙawari cewa ba zai yi musu azaba a duniya ba ya azabtar da su ta hanyar halakar da su baki daya ba zai yi wannan ba azabar su sai sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala gobe alkiyama za su ga sakamako daga Allah subhanahu wataala wannan shine zabin al-Imam ibnu Jarir at-Tabari rahimahullahu tabarak wa ta'ala kamar yanda yace laula ma taqaddama min ta'jili al-azab ila ajalin ma'lumin laqad Allahu bainakum badan abinda ya gabata na alƙawarin da Allah madaukake ya ni jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci ba laqad Allahu bainahum da Allah ya hukunta da kanun su al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yace akwai wata ma'ana ta biyu wadda za ta iya zama ita ce ma'anar aya da Allah yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum yace zai yiwu an yakuna al-murad bil kalima ya zama abinda ake nufi da laula kalimatun da aka ce annahu la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi wa irsalir rasul wa irsalir rasul ilayhi wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da wani ba har sai ya aiko masa da ƴan sako hujja ta tsaya a kansa to kafin a yi masa azaba wato kenan sai zama ko dai ana nufin azabar duniya ko kuma azabar lahira idan ana nufin azabar duniya ma'ana kenan Allah madaukaki baya azabtar da mutane ta hanyar ya halakar da su a duniya sai hujja ta tsaya idan an aiko manzo ya musu wa'azi ya musu gargadi amma sun kidin Allah madaukaki hujja ta riga ta tsaya to sai Allah madaukaki ya halakar da su wasu malamai sun fassara fadin Allah madaukaki wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula da wannan cewa wa ma kunna mu'adhibin ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun aiko musu manzo wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula ba za mu azabta ma azabtar duwa har sai mun aiko manzo wasu suka ce to azabar duniya halakar wanda Allah madaukaki yake waɗanda suka ƙi imani suka bujire ba a yi sai hujja ta tsaya wannan kuma haka ne zamu ga dukkan annabawan da Allah madaukake ba mu labarin su da mutanen su a cikin wannan sura ko wata surar ba wannan ba zamu ga wato sai da aka tsayar musu da hujja an yi musu wa'adi an musu nasiha hujja ta fito karara sun kangare sannan Allah madaukake ya aika musu azabar da ya aika musu wasu kuma malamai suna ganin cewa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula tana nufin cewa Allah madaukake ba zai azabtar da mutane a lahira ba sai dai ya aika musu manzo suka ce kaga wannan shine sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yasma'u bi ahadin yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar hadithan al-imam muslim daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum da zai ji zuwa na daga cikin wannan al-ummar yahudiyun wala nasrani ba yahudi ne ko ba nasari matukar ya samu labarin zuwa na kuma ya ƙi yin imani da ni ya ƙi yin gaskata abin da na zo da shi illa kana min ashabin nani ba to ya zama dan wuta kenan ashe in bai ji saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to bai shiga cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma sai dai Allah madaukaki ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma face an aiko mata mai gargadi shi yasa wasu malamai suka ce babu wata al'umma face tana da wani mai gargadi sai dai idan mutanen da basu ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ba suna kan shiriyar wani annabi ne kuma suka rayu akan shiriyar wannan annabin basu ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ba har suka koma zuwa ga Allah su basu ji labarin annabi ya zo ba misali kamar a wannan zamanin ashe akwai wasu mutane suna nan akan shiriyar annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa alaihi salam suna rayuwa akai ashe misali basu ji zuwan annabi ba kwata kwata kuma har suka koma zuwa ga Allah basu ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to waɗannan ba sa cikin waɗanda suka ki kaskata annabi sallallahu alaihi wasallam har ma wasu malamai suna cewa haka ma mutumin da sakon annabin ya zo masa amma a karkace ya zo masa a mummuna abu shi ya ji labarin zuwan annabi amma fiskar da labarin ya zo masa aka ce wani makaryaci misali ya zo yana cewa shi annabi ne to in kaga ya zo masa da wannan fiskar bai zo masa ta sahihiyar fiska wanda zai gane cewa annabin Allah bane ba an gane ko to sai ya zama anan al-imam ibn kathir rahimahullah yana ganin cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum tana nufin cewa ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga ubangiji cewa ba a halakar da mutane sai an tsere musu da hujja karshe ba da Allah madaukaki ya hukunce wannan al'ummar gaba daya da ya halakar da su walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib Allah subhanahu wa ta'ala karshe yace lalle su waɗannan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance a cikin kokonto mai tsanani dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaci wato dai kamar yadda mutanen annabi Musa suka rabu biyu wasu suka gaskata shi wasu kuma suka ƙi imani to haka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin su akwai waɗanda suka yi imani akwai kuma waɗanda suka zauna cikin imuwa cikin shakka, cikin kokonton abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Da wannan ya hana su yin imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Allah ka tabbatar da mu akan imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi daga gare ka. Na'am.
Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
No.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لهم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
Allah ta'ala ce wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, lalle kowane daga cikin mutane gaba ɗayan su, layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, lalle Allah madaukaki zai cika musu sakamakon ayyukan su, innahu bima ya'maluna khabir, lalle Allah ta'ala masani ne dangane duk abin da suke aikatawa. Fastaqim, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ka daidaita akan hanya kama umirta, kamar yadda aka umarce ka, wa man taba ma'aka, haka ma wanda ya tuba yi imani tare da kai, wala tatghaw, kada ku ce iyaka dukan ku gaba daya, innahu bima ta'maluna basir, li Allah ta'ala mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa. Wala tarkanu ilal ladina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zaluncin nan, fatamassakum an-naru, sai wuta ta shafe ku, wa malakum min dunillahi min awliya, ba ku da wasu mataimaka kuma koma bayan Allah madaukaki, thumma la tunsaruna, sannan ko ba za ku samu mataimakon ba. Allah ta'ala anan yace wa inna kullan, kamar yadda alaran ba ya karanta, inna, wasu daga cikin makaranta suna karantawa da shadda wa nunun din wa inna, wasu kuma suna karantawa wa in kullan. In din nan shine kirar Ibn Kathir al-Makki da Nafi'ul Madani, tare da su akwai Abubakar Ibn Ayyash an-Asim, suna karantawa wa in kullan maimakon wa inna kullan. Malamai suka ce idan an je wa in ba ai shadda ba, to ma'anarsa kenan inna ce mukhaffafa min as-saqila, asalinsa wa innahu kullul lamal lamal yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, wa innahu yanda al'amarin yake, kullun, kowanne daga cikin su, layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, ubangijinka zai cika musu sakamakon aikin su. Ya zama in din nan ma'ana innahu ne, to amma an yi nasba wa kullun din ne, aka yi masa fataha saboda shafewa ha'un din da akai, da aka shafe ha'un din innahu, aka mai da nunun din kuma ta zama mukhaffafa, ba musaqqala ba, babu shadda, sai yaza sai aka gina kullan din akan fataha, wato ba a masa ba a ce wa innahu kullun ba. Amma wanda yace wa inna kullan, to shi yana nan kan asali kenan, cewa inna ce Allah subhanahu wataala ce wa inna kullan, to dama an ce inna, to dama za a ce kullun, to dama inna harfin nasba ne, dan haka shi yasa aka yi nasba ga kullun din. Haka nan lamma da alaran mai karanta, wasu daga cikin makaranta suna karantawa wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malakum. In an ce lamma daga cikin makaranta, Ibn Adir al-Shami haka ya karanta, haka Hamzat al-Kufi, haka Abu Ja'far al-Madani, haka Asim, wato ko mu ce Hafsu an Asim, haka shi ma ya karanta. Amma wasu daga cikin makaranta suna karantawa lamma wa in kullal lama layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, kamar yadda Nafi yake karantawa, shi yana yin takfifi duka, wa in kullal lama layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna basir. Suka ce idan aka ce lamma aka yi shadda, to asalin maganar wa inna kullal lamimma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, haka yake asalin maganar. Amma tunda an ce lamimma ne, maimakon lamma din nan asalinsa lamimma, to in an ce lamimma za ka ga cewa akwai mimun ne, akwai nunun, akwai mimun, har yanzu lamimma, to tunda nunin ta shiga ta zo da tsakanin mimun da mimun ita ma za ta koma mimun domin za a idgami in an yi idgami ita ma sai ta koma mimun to sai mimun din su zama uku idan kuma mimun din suka zama uku to sun yawa a wajen larabawa ba za a hada mimun guda uku a ita fadin su ba da haka dole za a shafe wata da haka sai aka shafe wata dai aka shafe ta tsakiyar wanda asalin ta nunun ce ta koma mimun sai aka shafe ta lamimma sai koma lamma amma wanda ya dauka cewa lama wato mukhaffafa ce ba tare da shadda ba suka ce ma din nan sila ce zidat bainal lamaini wato asali asali an kara ma din ne ma din kari ce asalin sa lalaywasiyannahum lamun da lamun ajire lalaywasiyannahum to kenan idan lamun da lamun suka hadu a baki kuma za su yi nauyi kace lalaywasiyannahum zai maka nauyi a baki dan haka sai larabawa suna irin wannan usulubi sai ta sa mimun a tsakani domin ya sauƙaƙa maka fada kace lamalaywasiyannahum ya maka yafi sauki akan kace lalaywasiyannahum rabbuka amala suka ce kenan wannan mimun din sila ce za'ida saboda a raba tsakanin wato lamun da mamun saboda kar lamun da lamun su hadu a wannan dai idan mun koma zuwa ga ma'anar wannan aya duka ma'ana guda biyu abinda take nunawa cewa suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa babu wani mahaluki sawa'un a aikin kirki yayi ko ku aikin sharri yayi face sai Allah madaukaki ya masa sakamakon aikin sa idan alheri ya aikata zai samu kyakkyawan sakamako idan sharri ya aikata zai samu mummunan sakamako shi yasa ma ce innahu bima ya'maluna khabir Allah masani ne dangane da abin da kuke aikata suke aikatawa tunda ya san abin da suke aikatawa kuma shi ajali ne baya zalunci domin dama abin da ke sa kai kuskure wajen bada haƙi ɗayan biyu ne ko dai son rai ko kuma kuskure to shi Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunci dan haka ba zai son rai ba sannan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ko bai kuskure dan haka ba zai kuskure ba dan haka Allah ta'ala yace innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa sai Allah madaukake ce fastaqim kama umirta fastaqim aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka daidaita akan hanyar daidai kama umirta kamar yadda aka umarce ka wato an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan daidai dan haka Allah madaukaki ke maimaita masa anan wasu daga cikin malamai suka ce fastaqim anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fada amma ana nufin al'ummarsa wato ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro in ba haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama akan daidai yake ko ba zai taba kaucewa daidai din ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake amma wannan sinun din talabci fastaqim da aka ce ana nufin utlubul iqamata ala addini min Allah ka nemi wato ka nemi tsayuwa akan addini a wajen wato ka rinka roƙon Allah madaukaki ya tsayar da kai akan addinin nan wannan kuma zamu ga cewa aikin Annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ba zai yi ya kauce ba amma kullu a cikin roƙon Allah madaukaki ke Allah ya tabbatar da shi akan daidai yana cewa ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinik ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala ta'atik haka annabi yake fada yana cewa ya mai jujjuya zuciya ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan addininka haka annabi yake fada idan mun fahimci wannan zamu ga cewa wato kenan babu mutumin da ya kamata wato ya dace a ce yayi sakaci ya zauna bayan roƙon Allah madaukaki shiriya yace shi shiryayye ne shi akan daidai yake dan haka ya kubuta tunda har annabi sallallahu alaihi wasallama kullun yana roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan daidai ya tabbatar da zuciyarsa akan daidai kenan annabi sai zama sinun qalab ce kamar yadda zaka ce astaghfirullah kana neman gafarar Allah madaukaki haka aka ce fastaqim ma'ana ka nemi Allah madaukaki ya tabbatar da kai akan daidai Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyu yana cewa al-istiqama abinda ake cewa istiqama shine an tastaqima 'ala al-amri wan-nahyi wa la taruga rughan fa'alibi yake cewa abinda ake cewa istiqama ka zauna akan daidai shine ya zama na cewa kana daidai kan bin umarnin Allah abinda Allah ya ce kai kana yi abinda Allah ya ce ka bari kana abi kana bari baka karkacewa ka shiga nan lungun ka shiga nan lungun a istiqama wato tsayawa akan addinin Allah subhanahu wataala da tsayawa akan daidai abu ne wanda yake mai girman gaske wanda in ka same shi to ka tsira duniya da lahira a shi yasa lokacin da wani mutum yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak yace ga ya mun wata magana a musulunci mai tarin ma'ana nagartacciyar magana wanda akan ta bazan sake tambayan wani ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da shi kul amantu billahi thumma istaqim Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi kul ka ce amantu billahi nayi imani da Allah thumma istaqim sannan ka ja ka ce akan imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda imani da Allah da tsayawa akan imani da aiki na gari yana daga cikin abinda mutum idan yayi shi to ya tsira gobe alkiyama Allah madaukake yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تهزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله تعالى yace lalle wadanda suka ce Allah ne ubangiji su sannan suka ja suka tsaya suka bi basu karkace ba basu saki hanya ba fatanazzalu alaihimul malaika malaiku za su sauka lokacin mutuwar su idan yayi za su ninka musu albishir Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanuna suna musu albishir suna cewa kar ku ji tsoron komai kar ku yi bakin cikin komai Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'aduna kuma ku yi albishir albishirun ku da aljanna da ake muku alƙawari su rika cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne yan uwan ku a rayuwar duniya sannan mu ne yan uwan ku a lahira ma wannan yake nuna muhimmancin kullum murin karokon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai kuma tabbata akan daidai din da mu ga ba karamin abu bane tunda har aka umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rin karokon Allah madaukake tabbatar da shi akan daidai sai Allah ta'ala ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zaluncin nan fatamassakumun naru sai wuta ta kama ku sai wuta ta shafe ku idan kun yi haka a ar-rukun karkata anan wasu daga cikin malamai sun fassara shi da al-mudahana al-mudahana shine wato karin ka nuna wa waɗanda ba sa kan gaskiya cewa suna kan gaskiya shine mudahana ka san cewa ba kan gaskiya suke ba amma ka nuna cewa kan gaskiya suke kamar yadda Allah ya ce wa dulaw tudhinu fayudhinu wato ka nuna cewa abin da suke kai daidai ne shine al-mudahana a wasu suka ce ar-rukunu al-isti'ana kada ka nemi taimakon su wato neman taimakon mutumin da yake kan barna wasu suka ce ar-rukunu anan ana nufin as-sukunu ma'ahu wato zama tare da su da tarayya tare da su lokacin da suke kan barna alladhina zalamu waɗanda suka yi zaluncin wasu daga cikin magabata suka ce ana nufin ahlu shirki waɗanda suke kan shirka kenan Allah madaukake yana cewa kada ka nuna waɗanda suke kan kafirci akan daidai suke kada ka nemi taimakon waɗanda suke kan kafirci kada kai tarayya da waɗanda suke kan kafirci wasu daga cikin malamai suka ce alladhina zalamu anan ya hada da kafirai da kuma waɗanda ba kafirai ba waɗanda suke sabawa Allah subhanahu wataala kamar Imam al-Qurtubi rahimahullah yake cewa wannan maganar alladhina zalamu tana hadewa ga waɗanda suke kan kafirci da waɗanda suke kan sabawa Allah da waɗanda suke kan bid'a yake cewa dukan su Allah madaukake yana umartan ka kada kai tarayya da su bal ma yake cewa wannan tana nuna wajibcin kaurecewa dukkan daggogi guda uku domin idan mutum yana kan barna amma sai kuma kana tarayya da shi kana baka kaurece masa ba to wani yana daga cikin abin da ke karfafan sa sai ya ga cewa kamar akan abin daidai kamar daidai yake domin da cewa ita kaurecewa tana da wato manufa a addinin musulunci kana kaurecewa ne idan kaurecewan kaga tafi amfani amma idan kaurecewa zai kara barna to ba za ka kaurace ba idan kana tare da wani bawan Allah amma kullun cikin saban Allah yake misali idan ka kaurace masa daidai zai daina sabawa Allah to abin da ya kamata shine ka kaurace masa saboda idan saba wa Allah subhanahu wataala. Amma in yana saba wa Allah, in kana tare da shi zai saba wa Allah ne kashi 30 a cikin 100, amma in ka rabu da shi kuma zai saba wa Allah kashi 70 ko kuma kashi 100, to ai ka zauna da shi din yafi akan ka kaurace masa. To kullu addinin musulunci yana nuna cewa ko dai ka kawar da barna ko ka karage ta, idan zaka iya rage barna kana cikin mutane, to a lokacin ba a so ka fita, gara ka zauna da su ka rage barnar. Amma idan zaman ka da su ba zai rage barnar ba, fitan ka cikin su zai rage barna, to a lokacin kuma ana umartan ka da ka fita daga cikin su. Allah ta'ala ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassukum na, wannan ayar ta kuma tana nuna cewa sakamakon dukkan mutumin da ya karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci, sawa'un waɗanda suke saba wa Allah ne amma kullun yaje yana tarayya da su ba da niyyar musu nasiha ba, ko kuma yana taimakon su, ko yana ba su mafaka, ko kuma yana ba su gudunmawa wajen wannan saban Allah da suke haɓaka, ko da shi baya yi, to ya sani cewa zai samu mummunan sakamako a gun Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce fatamassukum na, har ma a ƙarshe Allah madaukakin ce malakum min dunillahi min awliya thumma la tansuruna, kuma ba ku da wani wanda zai taimake ku ma bayan Allah, shi kuma Allah madaukaki ba zai taimake ku ba, shi kadai ne dama mai taimakon, kuma Allah madaukaki ba zai taimake ku ba. Allah ka tsare mu da saba maka da karkata zuwa ga masu saba maka.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الله تعالى وأقم الصلاة ka tsaye da sallah tarafayin nahari a gefannin wuni guda biyu, wa zulafin minan layil da kuma cikin duhun dare, innal hasanat lalle kyawawan ayyuka, yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan sakamako, zalika zikra lidh-dhakirin, Allah ta'ala ya ce wannan wa'azi ne ga masu azantuwa, wasbir kai haƙuri, fa inna allaha lalle Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata aikinsu. A nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aqimis salata, ka tsayar da sallah, tarafayin nahari a gefen wuni guda biyu, gefen sa tanan da gefen sa tanan, gefe biyu kenan, wa zulafan minal layli da kuma duhun dare. A zulafan minal layli haka makaranta mafi yawa suka karanta, amma Abu Ja'far al-Madani yana karantawa zulufan minal layli da dammawa wa lamun din. A tunan malamai sun yi fahimta daban-daban karkashin fadan Allah madaukaki wa aqimis salata tarafayin nahari. Wasu suna fahimtan cewa wannan ayar tana umarni ne da salloli guda biyar da Allah madaukaki ya ce mu yi a wuri. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a, wannan ayar an saukar da ita ne kafin a farlanta salloli guda biyar, ita tana magana ne akan salloli guda uku, tarafayin nahari wa zulafan minan layli, gefen wuni guda biyu, farkonsa da ƙarshensa, sannan kuma da daddare daga, ma'ana an shar'anta maka sallah guda biyu a cikin wuni ɗaya kuma a cikin dare. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce asali ita wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka yin sallah guda uku, yayi daya a farkon wuni, daya a ƙarshen wuni, sannan da daddare kuma ya daya, daga baya kuma sai aka shafe hukuncin ta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala farlanta salloli guda biyar. A tarafayin nahar, gefen wuni guda biyu, wasu daga cikin malamai suka ce al-ghada wal 'ashi, ma'ana da wato safiya da kuma maraici, sai suka ce kenan ana nufin sallan asubahi da sallan magriba, wato bangare guda biyu kenan, don farkon wuni shine asubahi, ƙarshen wuni kuma shine magriba. Mujahid ibn Jabr yake cewa a tarafayin nahar, gefen wuni guda biyu, ana nufin asubahi shine gefe na daya, ɗaya gefen kuma shine azhar da la'asar, wa zulafan minal layli cikin duhun dare kuma ana nufin magriba da isha'i. Kenan kaga shi a fahimtar Mujahid wannan ayar tana magana ne akan salloli guda biyar duka gaba daya. Muqatil yake cewa a tarafayin nahar ana nufin gefe daya, al-fajr wa dhuhr tarafan, yace da asubahi da kuma azhar gefe ɗaya ne, wal asr wal maghrib tarafan, sannan magriba al-asr da magriba gefe daya, wa zulafan minal layli kuma isha'i. kaga nan ma su ma suna nufin cewa wato dukkan salloli ne guda biyar a fahimtar malamai dai akwai wadanda suke ganin cewa wannan aya tana magana ne akan salloli guda biyar duka wasu malamai kuma suna ganin salloli uku ne kafin a farlanta salloli guda biyar aka shar'anta salloli guda uku wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa an nuna mun cewa lokaci yayi dole zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin وعليه صحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.